Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafaransa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka. Duk wanda Allah ya shiryatar, babu wanda ya isa ya ɓatar da shi. Haka nan duk wanda Allah ya ɓatar, babu wanda ya isa ya shiryatar da shi. Ina shaida lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Kuma ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne ko manzansa ne, tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa daga nan har tashin alkiyama. Bayan haka muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan matattara mai albarka, ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala, wannan masallaci da aka fi sanin shi da masallacin Audin Shagali. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mu wannan yanki shagali cikin alkhairi da shi wanda aka sanya mu wannan masallaci sunansa da sauran mazuwa wannan yanki gabaki ɗaya, Allah ya ƙara musu albarka. Kuma mun tattaru ta sanadiyan auren ɗaya daga cikin ‘yan uwa Malam Bashir, wanda hakan ya bayu zuwa ga mu tattaru mu tunatar da junanmu, mu kuma yi ma junanmu nasiha da faɗakarwa. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu gabaki ɗaya. Wannan yammaci namu na Juma'a daren Asaba, yau muna 23 ga watan Zulqa'ada, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama na shekara 1445 a kilan miladiya, yau 31 ga watan 5 shekara ta 2024. Babban abin da muke so mu tattauna lokacin da shi dan uwa Malam Yusuf, wanda shi ne muka yi magana da shi akan wannan wa'azi, abin da yace mu tattauna akai shine halin da muke ciki. To da na kalli wannan take, sai na ga take ne mai faɗi, duk ta inda ka ga dama ka kamo shi zai shiga. In aka ce halin da muke ciki, to halin da muke ciki na raunin imani, ko halin da muke ciki na wato tsadan kayayyaki da hauhawan farashi, ko halin da muke ciki na gurɓacewar tarbiyya, ko halin da muke ciki na rashin kunya, ko halin da muke ciki na abubuwa dai daban-daban. To sai na ga wannan mahadara za ta yi faɗi ƙwarai da gaske, duk inda ka kamo ta za ta shiga. To wannan ya sanya a matakin farko sai na yi tunanin mu gabatar da wannan wa'azi akan wani take da muka taɓa yin wani wa'azi a ɗaya daga cikin masallatai, shine asbabut tabat fi zamanit taghayyurat, dalilai da ke sanya bawa ya tabbata akan tafarki har ya mutu a kai, musamman a lokacin da al'amura suka caccanza. To wannan shine asalin muhadarin da na so a ce mun zo mun gabatar, amma kuma kasancewan daga yammacin nan jikina ya ɗan canza, ba na jin daɗi, sai ya sa ni ce to bari mu ɗauko waɗansu hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mu taƙaita akan su. Me yiwuwa ƙila za su gaya mana waɗansu daga cikin halayen da muke ciki, kuma na tabbatar da idan dai magana zancen Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi matsala, to kuma faɗin matsalan tana tare da magani. Sai dai wanda Allah ya haskaka ma ya gane, wanda kuma yake cikin duhu, shi kuma wannan la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Da haka za ku yi haƙuri da ɗan abin da ya samu komin ƙanƙantarsa, kasancewan yanayin sai dai godiyan Allah. Allah maɗaukakin sarki ya sa muna yi asa'a. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda al-Imam Ibn Majah da al-Imam Hakim sun ruwaito shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khamsun inibtulitum bihinna a'udhu billahi an tudrikuhunna,
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wadansu abubuwa guda biyar idan aka jarabce ku da su sai Annabi ya ce komai ba sai shi sai ya ce a'udhu billahi an tudriku gunna roƙon ma da nake yi ina roƙon Allah ne ya tsare ku kada ku riski wannan zamani wato irin wannan wani irin usulubin magana ne yace abubuwa guda biyar in aka jarabce ku da su sai da ce komai ba a wurin wato kaman ka ce kun fada cikin taf kun fada cikin bala'i halakan wasu ta tabbata gogo wato ainihin gogor maya a cikin aikin banza zai karu a cikin al'umma sannan dadi yake ma al'umman a duniya kuma wannan lasisi ne akan azaban taranin tashin alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fitina kenan ko ta ko ina saboda duk al'umman da aka jarabce ta da waɗannan abubuwa da zamu lissafo guda biyar to manzon Allah yayi addu'a ma yace a'udhu billahi an tudrikuhunna ko sahabbai saboda ɗan gata ne manzon Allah ce ina roƙon Allah ya tsare ku kada ku riski waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam tabahari alfahishatu fi qaumin qab yace alfasha bata taba bayyana ba a cikin wata al'umma da dai hatta yu'linu biha har su koma suna yamadi suna zuzu tabannan da alfashan suna tallatata suna yin takarara a tsararanta illa fashafihi mutaun wal auja'u allati lam takun mabati aslafihim alladhina mabaw manzan Allah ce sai an sami matsala yawaitan cututtuka miyagu da annoba iri-iri wanda yake ba su san irin waɗannan matsalolin ba a cikin iyayensu da kakanninsu da suka gabata kun ji abu na farko duk al'umman da ta bayyana alfasha ta yi alfashan ɗaya kenan sannan sai ta bayyana alfashan abubuwa guda biyu ne suka haɗu an yi alfasha kuma aka bayyana alfashan babu al'umman da za a ce sun zama ɗari bisa ɗari na Allah ba sa laifi amma alaman imani ne mutum ya laifi ya ɓoye laifin da haka lokacin da ya tashi tuban ma Allah shi da Allah zai raɗe ya ce Allah na yi laifi iri kaza Allah ka gafarta min to amma yayin da al'umma rashin kunyan ta yi yawa tsagerancinta ga dokokin Allah yayi yawa za a kangare ma Allah a zo da nau'o'in alfasha daban-daban sai kuma a zo a bayyana alfashan to a wannan lokaci sun tono Allah ne sun yi mafaɗa da Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya nuna kenan babu kunya babu nauyi babu tsoron uƙubar Allah babu kwaɗayin rahaman gurin Allah subhanahu wa ta'ala to ya ƴan uwa idan muka kalli irin wannan zamani da muke ciki ka kalli irin yadda ake banna ka dubi yadda ake fito da tsaraici ka kalli yadda ake zinace-zinace ka kalli yadda ake luwaɗi da maɗugo ka kalli yadda ake shaye-shaye ka dubi yadda ake bid'o'i to baya da ana yin waɗannan kuma ga su nan yanzu ana fallasa su ana yamaɗiɗi da su yanzu kana ɗaukan social media kana ɗaukan waya ka duba sai kaga irin miyagun abubuwa na ƙetare haddin Allah subhanahu wa ta'ala da ake yi sai kaga ana tallan zina sai kaga ana tallan luwaɗi sai kaga ana tallan maɗugo mata ba kunyan Allah ba tsoron Allah kaga wata ta fito da dukkan irin tsarecin jikinta tana kuma tallan kanta tana bayyana ita tana kaza tana kaza tana kaza irin ababen nan dai da Qur'ani da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka hane mu sai kaga waɗansu sun fito suna aiwatar da shi yanzu giya ai ba ɗoyin ta ake yi ba sai dai a gwamnatin Najeriya akwai wani baba rodo wani ba majaban yau wai akwai mahukuma musamman na yaƙi da fataucin ƙwayoyi amma fa wannan hukuman wai ba za ta hana shan giya ba shan giya ya halasta shan giya a gwamnatance ya halasta. Shi yasa za a bude manya-manyan kamfanoni na sarrafa giya, kuma za a rika karban haraji daga gare su. Kuma giyan nan an san tana birkita hankali, tana tozarta wato ainihin fahimta. To a gwamnatance ya halasta, amma su wai suna fada ne da ƴan wiwi da ƴan shalisho da ƴan kaza da ƴan kaza da ƴan kaza. To kaga wannan shi ake kira ba majaban yau. An ce ana fada da shaye-shaye, amma kuma gwamnatin tana halasta shaye-shaye. Har a irin manya-manyan allonnan nan kana iya ganin hoton ana kallon giya. A talabijin kana iya ganin hoton tallan giya. A rediyo kana iya jin ana tallan giya. Abubuwa mabambanta wanda ke alamta maka cewa alfasha ta bayyana a cikin al'umman nan, kuma ta bayyana wannan alfasha. In ka bude ido ba abin da kake gani ma sai alfashayen. Kafin ka ga nagarta daya kana iya ganin alfasha goma. Yanzu ka dauka, kaka dauki kafirai, ka dauka kawai musulmi ɗan uwanmu da ƴaƴanmu. Ranar sallah idan ka kirga mata goma da zaka gani, kafin ka gane hijabi daya sai ka ga masu gele da waɗanda ma ba su da gelen mutum goma. Kuma ƴaƴan nan daga sama suka sako ko daga ƙasan Isra'ila suka zo, ƴaƴanmu ne, ƴaƴan gidan malam ne, ƴaƴan gidan alhaji ne, ƴaƴan gidan yallaɓai ne. To an yi ɓannan, an fito da ƙawa, an fito da ado, kuma gashi yanzu an zo ana kallon shi a titi. To kaga wannan gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah ya tsare sahabbansa daga ganin wannan lokaci. To mu dai gashi a wannan zamani ya bayyana mana la haula wala quwwata illa billah. To amma wata uquba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi idan dai irin wannan lokacin ya zo, sai ya ce sai an sami annoba da miyagun cututtuka waɗanda za su bayyana, wanda yake iyayenmu da kakanninmu ba san wannan cututtukan ba. Yanzu ina tabbatar muku, idan da za ka ɗauki galibinmu nan, in ma ban ce duka ba, domin alhamdulillah cikin albarkan wannan masallaci akwai yawan dattawa masu farin gemu. Samun masallaci ya tara dattawa na Allah masu farin gemu irin nan masallacin da wahala, amma ga shi wannan masallaci ya tattara. To samun wanda ba shi da wani ciwo a tare da shi yana da wahala. Daga mai ciwon baya, sai mai ciwon kafa, sai mai ciwon alfa, sai mai hawan jini, sai mai ciwon shuga, wani lokaci ma a sami mai ciwon zuciya, wani lokaci a sami mai daji, kansa kenan. Ko ba haka ba, ga su alfa. Samun wanda ba shi da wannan cutan a cikinmu, Allah kaɗan ne, kila sai dai ƴan ƙananan yara can. In ma wani ba shi da wannan, to yana da matsalan ido, bai gani sai ya sa gilashi. In ma ba ka da wannan matsalan, kana matsalan ciwon haƙori. Kila kun fahimta, cututtuka dai da suka mamaye mu, wanda yake akwai cututtukan da yake iyayenmu da kakanninmu sun ba san shi ba, kamar cutan hawan jinin nan da cutan ciwon suga. Iyayenmu can ba san shi da yawa haka nan ba. Kana iya samun kakanka da kakanki da kakan kakancin duk sun gama rayuwarsu, sai da ajali ne ya zo, Allah ya jarce su da ciwon ajali. Amma mu fa ga ni duk cututtuka sun tatake mu, sun yi raga-raga da mu. Idan ka je ABU tesis ne kawai, kullum cikin tesis ne. Akwai test din da amma za a yi maka, sai dai a yi maka bukin nan da wata hudu, saboda wai kana kan layi ne. Kuma irin miyagun cututtukan nan ne masu wahalar sha'ani, iyayenmu ba san su ba. Ko irin wannan ciwon daji da muka san shi a yanzu, inda ya yawa wallahi iyayen macen da ko in nace iyaye ina ta din ku, kuma kaman iyayenku kenan, amma mu da kakanni da sauransu an dai san ciwon daji, amma ba irin wannan sanin da aka yi mishi a wannan zamanin ba. Kaji an ce akwai ciwon daji na nono, mata suna yawan kamuwa da shi. Ciwon daji na gefen mahaifa, mata suna yawan kamuwa da shi. Kuma duk lokacin da kaga irin wannan cutan ya bayyana har an je asibiti, to ya riga ya zama ta cike mutum ne fa. Likitoci suka ce akwai mataki na farko, shine a yi maka bincike a gano cewa kana da cutan daji ko baka da shi. To tunda kai baka ji ciwo a jikinka ba, baka damuwa. To sai a kai ga mataki na biyu, idan cutan ta shiga jikin mutum, takan iya samun shekara 10 zuwa shekara 20 kafin ta bayyana. To in ba a dauki mataki ba har ta bayyana ta riga ta ci jiki, to gaban karshen nan kawai sai dai abin da za a yi kafin lokaci, kuma Allah ya kawo lokacin tafiya. Amma kashi 80 cikin 100 mutuwa sai in sun kamu da cutan daji. Can magabatan mu ba san irin wannan cutan na daji ba. Jama'a musulmi ko an fahimci wannan da kyau? To kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu sirri. Cha indai al'umma ta yi bannan kuma ta bayyana bannan, to sai wannan matsalan ta same ta. To amma kai mu je da nisa. Menene matsala? Kuma ya za a shawo kan matsalan? Matsala dai ga ta mun ji ta. Shine ayi banna kuma a bayyana banna. Kuma ga damage da zai faru. To ya za mu yi mu shawo kan wannan matsalan? Shine kar mu bari ta faru. In kuma ta faru mu dauki matakin gyara. Kuma duka wannan ya tattaru ne akan umunni da abu mai kyau da hani akan munanan ayyuka. Idan kowa ya dauka aiki na ne, ba dauka aikin liman ne ko ladan ko malam ne karantarwa ba, kowa ya dauka in na gabanna zan yi amfani da hikima da usulubi mai kyau in gyara. To da yardan Allah za a samu saukin wannan matsala. Wata bayar Allah ta ciwo kwalliya, ta sa skirt, ta sa t-shirt, ko lulluɓi ma ba ta sa a kanta ba, t-shirt ta sa, ta sa skirt, har pants ɗin ta ana ganin shaidansa. Pants ɗin da ta sa ana ganin shaidansa. Ita tana tunanin za ta burge kowa ne. Ta wuce mutane sun fi ɗari. Wani ya kalle ta ta burge shi, wani ya kalle ta ya tafa mata. Mai dan imani in ya kalle ta ya zage ta. Zagi a wannan lokacin shine mafita? Yan uwana ina tambayan ku, zagi shine mafita? Shine mata shine mafita? Umarni za a yi mata da abu mai kyau a hana ta akan mummuna. Sai wannan yarinya wanda daga cikin yan uwa sai ya je ɗaya da ita, yace assalamu alaikum baiwan Allah. Ina gajiya lafiya lafiya madalla. Yace kin ga wannan shigan da kika yi don Allah zan miki tambaya. Kina jin idan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai dawo duniya yanzu ya ganki a haka, kina jin zai farin ciki da ke ko zai bakin ciki? Sai shuru ba na amsa, tace zai bakin ciki. To kina jin yanzu idan da Iblis ya dan ya bayyana, in ya ganki a haka za ka ga fuskar shi yana dariya ko za ki ga yana kuka? Tace shedan zai dariya. Sai ce to ke bayan Allah kin yadda ki bakanta ma manzon Allah rai, ki faranta ma shedan? Sai ta ce insha Allah zan gyara. Kuma abin ban al'ajabi da ta tafi inda za ta je din bakon ta taje da za ta dawo sai ga ta tada da zindilal hijabi. Ba san mafita ba? To da yanzu an ce mata da tsinan niya, Allah ya tsine miki barbadaddiya. Kana ba za ta gyara ba. Kuma irin yadda ta lalace haka abin zai kawo kan dakka ko kanuwarka, ita ma haka nan za ta barbade ta lalace. To wannan matsala ta farko kenan, Allah ka shiratar da mu. Abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walam yanqusul mikyalu wal mizana illa uqibu bisinina wa shiddatil mu'na wa jawra sulta. Annabi ya ce al'umma bata taba tauye mudu ba da ma'auni illa uqibu bisinina, wace sai an kama su da fagi, wa shiddatil mu'na da wahalar rayuwa, wa jawra sulṭān da kuma zaluncin shugabanni. Ko dan sai an kallon wannan gaban al'umman da ta tauye mudu da ma'auni, to sai Allah subhanahu wata'ala ya jarabce su da fari. Fari ba dai shine a hana su ruwan sama ba ballanta na su noma, shine fari. To idan ba a yi musu wannan ba, ana iya saukar da ruwan amma kuma ya zama maba ba zalf ba. Matar ruwa da zai azabtar, ruwan da zai ta ambaliya yana rushe gidaje, yana salwantar da dukiya, yana salwantar da amfanin gonan karan kansa. Ba ruwa wanda zai rayar ba. Al-ghayth shine ruwa da Allah ya sanya rayuwa a cikinsa, ya sanya albarka da alkhairi a cikinsa, shi yasa duk in ka kalli ayatul qur'ani mai girma zaka ga inda Allah ke magana akan al-mata to yana bagani akan azaba ne wa amqarna alaihim matara fa sa'a matarul munzirina duk inda kan Allah ya magana akan al-mata a cikin qur'ani to zaka ga yana magana akan ruwan azaba ne kila an gane amma a cikin qur'ani ko a cikin hadisi in Allah yana so ya bayani akan ruwa ta rahama sai magana akan ghaib ghaib shine ruwan da yake zai taimaka zai tallafa zai gusar da damuwa zai kwantar da hankali to ana iya muku ruwan amma sai zama maba ga ruwa fa an zubar da ruwa har ruwa amma ko wannan ruwan ya rushe gidaje dubu ya mamaye gonaki 500,000 da aka da masaran da aka yi da shinkafan da aka yi da wani duk sun lalace sannan ya zubar da rayuka ya kashe rayuka ku lura da irin ruwan da ake a duniya ma gabaki ɗaya ba wai a Najeriya kadai ba a duniya gabaki ɗaya Allah ya zarrace al'umma da irin wannan ruwan to mu dauko Najeriya a takaice a bara na san lissafin da aka yi a Jigawa state gidaje guda nawa ruwan nan ya lalata dari nawa a Niger a Kaduna a ina ne wurare daban-daban a ƙasar nan an samu ruwa amma ba ruwan da zai rayar ba kuma abin da zai ƙara aramta maka cewa ruwan nan babu rayuwa a ciki shine da shekara biyu baya da shekarar nan da muke ciki da bara wanne ne masara ta fi arha wata shekarar ne talaka ke iya siyan masara ya ci barancha amma barama masara ta tashi to yanzu ko ana ta din buhu naira 80,000 ne Allah wannan ruwan sama akwai rayuwa a ciki shi yasa a ci gaba da hadisin sai ce wa shiddatul buqna da wahala da kuncin rayuwa an tauye mudu an tauye ma'auni kowa ya samu dama shi dai wata hanya zai biye kuɗi da haka ko zai cutar da mutum ɗari ba abin da ya dame shi abin da ya sa ma ran shi ba wanda ya isa ya hana shi to tunda ka sa ma ranka za ka yi kaza ba wanda ya isa ya hana ka to kai ma Allah zai ɗanɗana maka azaban fari ko azaban wahala da kuma zalunci shugabanni shugabannin da ku kuke ya maɗiɗi mu zaɓe su har ku zo ku yi kumfan baki ku yi fada da ƴan uwanku ku ce mu musulun musulun ko ba mu ne muka yi musulun musulun ba da kyakkyawan zaton mu ji daɗi a musulun musulun sai ya kasance ranar da musulun musulun ya fara daga ranar nan uku ba da azaba ya sako mana daga ranar man fetur ya tashi daga 240 ya koma naira 620 daga ranar duk wani abu da ka sani na kayan abinci a ranar ya tashi daga ranar sufuri komai ya tashi abin da kake iya siya a da in ka karɓi albashinka kai rara zaka sai dukkan abinci na wata ka cire kuɗin shefani kai rara kai zumunci kai sadaka ka taimaki addini to yanzu kana neman sai ka samu wannan abin ninki hudu biyar sannan zai iya maka abin da kake yi da haka yanzu taimakon addini yayi rauni taimakekeniya ya muye mu yayi rauni harkan zumuncinmu yayi rauni to dama manzon Allah ce wanda ya sadar da zumunci Allah ka sadar da shi wanda ya yanke zumunci Allah ka yanke shi daga rahama da haka wannan matsalan ta jawo mana Allah ya yanke mu daga rahama fa da yawa ta kofofi da dama wanda yake iya da taimakawa yanzu zai iya taimakawa kuma yana jin kunyan ya je gidan ƴan uwa a ƙauye ko a wani guri sun saba in sun ganshi sun san an zo da alkhairi to yanzu ba wannan halin da haka wannan zaluncin da shugabanni suke mana a yau suke fifita kansu a kanmu sun ba san wannan wahalar ba fa jama'a musulmi wallahi tallahi ba san wannan wahalar da ake yi ba yau in masara ta so ta kai naira ko wani mudu ɗaya naira dubu so suna cin masaran ne in kuma suna cin masaran an ce maka cikin kuɗin aljihunsu ne suke cin masaran nan duk wanda ke karagar mulki fata kanshi kawai yake a cikin dukiyar al'umma bai san matsalar man fetur ba bai san matsalar shinkafa ba bai san matsalar kuɗin cefane ba to amma mu talakawan da mu muka je muka kwakulo waɗannan muka dora to gashi sai suka zama azaba gare mu me yasa saboda amman zan Allah ya ga mana in dai fa an tauye mudu an tauye ma'aunayya shikenan matsala ta faru. To a irin wannan menene mafita kenan? Shine gaskiya da gaskiya. Manzon Allah ce in aka jidinta al'amari zuwa ga wanda basu cance ta ba, to ku saurari tashin alkiyama. To amanan talaka cikin mu fa ba wani liman, ba wani malam. Kawai su ƴan siyasa suke kidan su suke rawan su. Sai su tsaye da wanda suka ga dama, mu kuma sai mu zo mu tabala'i. A ta tashin hankali Allah din ya dena yin maliman sallama. Ko ba a samu wannan yamu ana samun wannan matsala. Saboda mene? Liman yana jam'iyya kaza, ladan yana jam'iyya kaza. Su kuma a can abinda Hausawa suke karo ta karin magana ta su gurbatacciya, suka ce boyi ɗaya suke matsafi. In aka je gidan majalisa, gidan majalisa, gidan majalisa sunanta. Ba wani magana yanzu ina ɗan jam'iyya kaza, ɗan jam'iyya kaza, romanta gabaki ɗaya suke kwankwaɗa. Mu kuma azabanta gabaki ɗaya muke kwankwaɗa. Idan yana nima kana da daman da zaka bada shawara, in ya riga ya samu ka zama bawan shi. Kun taba ganin wani dan takara da ya ci zabe, ya zo masallaci ya zauna a sahun farko ya ce liman na zo ayi min nasiha, ko kuka zabe ni gani na zo a gaya min gaskiya ayi min fada? Kun taba gani? To in ma an yi wannan liman ya gaya mai gaskiya da sauran dattawan masallaci, Allah baya ƙara dawowa. Sai da kawai madiyansu suka ce mishi ayi rabu wannan duk fa ƴan jam'iyyan adawa ne, zubo limanin nan ake yi. Zubo shi ake yi. Ai cikin makiya ne. Ai wani ma ya yanke ƙarya ce ai na san suna tare da wani ne wanda kuka yi takara ka kare shi. To kaga wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi, mafita akan wannan shine gaskiya da gaskiya. Duk lokacin da abu ya taso ka cire san ranka, in cire san raina mu haɗa inda gaskiya take. In muka gane abu kaza shine gaskiyar mu. Idan muka samu gaskiyar nan ta yi nisa, ni ijtihadi mu je gaban malamai mu zube mu ce ala gafata malam ku gaya mana menene ya kamace mu, sai mu yi mu hada da istighfari sai mu samu sauki. Amma kowa yana ganin ai wallahi in wani ya hau ni ne za a ba SA, wannan yana ganin to ai ni ne PA, to ai wannan mu za a rika ba kwangila, kai kadai kake kallon masalanka, to masalan al'umma ba. To duk al'umman da ta fada cikin irin wannan tauye mudin da tauye ma'aunayya, to ta fada cikin tasko kuma ta fada cikin wahala. Allah subhanahu wataala zai ci gaba da mata uquba, wahala da kunci da zalunci shugabanni ba zai yanke a cikin ta ba. Allah ka shiryatar da mu. Abu na uku, manzon Allah ya ce walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'u alqatar min as-sama walau lil baha'im lam yunqaru. Yace duk al'umman da ta koma ba ta bada zakkan dukiyanta, to sai Allah ya hana su dugon ruwan saman ma. Ruwan saman ma sai Allah ya hana su. In kuma za a ba su, saboda wa za a ba su? Manzon Allah ce baicin ma saboda dabbobi, wallahi ba za a yi ruwan saman ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ku gane wannan maganan ba? Ba ku gane wannan maganan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba? Manzon Allah yana nuna mana kenan cewa duk al'umman da ba ta fitar da zakka, ko kuma ba ta fitar da zakka irin yadda Allah ya tsara, sai dai akan yadda masu kuɗin suka ga dama, to dabbobinsu sun fi su kima a wurin Allah. Kun gane batun da kyau? Tunda manzo Allah ya ce Allah ba zai musu ruwa ba, to amma ni zai iya cewa to ai gashi ana ruwan, sai aka ce baitun dabbobi da ba za a yi ruwan ba, kenan dabbobinsu ma sun fi su daraja a wurin Allah. Kenan yanzu kadduwan anguwanku kila ma ta fi ka daraja a wurin Allah. Kare da kake gani kana daukar shi gantalalle, kila fi ka daraja a wurin Allah, domin shi Allah bai dora mishi yi ba, bai dora mishi bari ba. Ko Allah ya dora ma dabbobi? Bai dora musu ba. Mu ne Allah ya dora ma shari'a, to mun kan gari mun ki zakkan nan Allah ne ya tayi bada dukiyar, Allah ya bada dabarar sarrafa ta. In na gona ne Allah ya saukar da ruwan ya fitar da tsarran wanda a ciki ne ka samu iri ka je ka sake shukawa, kai fa dubaran ka ba fa ka da wata dubara fa, kwara ɗaya ne ko biyu ko uku zaka haka ƙasa ka zuba sai ka rube, sai ka koma ɗakin matanka kai ta bacci. Bayan kwana biyar shida bakwai kawai sai ka tsoro. Ƙoƙarin ka ne? Wallahi ba ƙoƙarin ka bane, ba ƙoƙarin ka bane. Afra aikin mata harukun a antum tazra'una wa amna hada zari'un, abinda kuke hada kasa kusa ko kuke tsarar da shi ko Allah ke tsarar da shi a wani dabaran ka kai ka sa kwaya uku ka samu zanganniya da tai nono nono na masara kila guda biyar shida a zanganniya daya ka sa dawa ta fitar maka da kawuna kai kwara uku fa ka sa kwara tayi biyu uku amma ta fitar maka da sama da mudu daya ai kai ka san ba dabaran ka kowa yanka bane sai Allah ce to cikin abin nan da ka samu ba da 140 na dukiya wani sai ga kai ba zai yi ba gaskiya bakin maruwaci shi ma da Allah ya mishi irin wannan ruwan da bai rayu ba to amma sai ya kiba dawo ka samu dukiya yanzu ya kai adadi kaza to fitar da haƙin Allah raba dukiyar nan gida kaza ka ba da ɗaya cikin 40 wani sai ga kai ba zai yi ba ni da nake da miliyan 100 to in ba da ɗaya cikin 40 miliyan 2 da rabi kake nan fa ka miliyan 2 da rabi bare dai kawai in samu innan limaman na anguwa raba musu 10,000 da inda na ba mutum 7-10 ai an dai rabi shikenan liman sai a kawo maka 10,000 kai ko baka da shi ya ka sai ka ji alhaji Allah ya ji kan mahaifa Allah ya sa a gama lafiya Allah ya kara har sai ya kara budi nan ko ya tauye ma Allah haki kuma kai baka da shi ko ma kana da shi din tunda dai an kawo maka ne aka ce ga yanan zakka ya zaka yi ai ba zaka ce a alhaji sai ka gaya mun yadda sai ce to na fasa to ba ta san ya ce ya fasa zaka sai ka 10,000 ka saki kai ta mishi addu'a Allah ya ji kan mahaifa wannan addu'an kwata-kwata Allah bai karbe ta ba irin wannan alhajin da irin wannan mai kudin dabbobin anguwa sun fi shi daraja a wurin Allah to kuma mu ma talakawa ai Allah ya ba mu kofar da zamu rika zakan ai zakan amfanin gona na kudi shine yake da adadi ne yawa amma na amfanin gona manoma akwai lissafin da suka taso a yi musu cewa 10,000 ka bada 1,000 amma hakikani fa ba 10,000 ne ta lissafin zakai ke fara akan shi ba 6,000 ne da wani abu daga nan ne zakka ke farawa in ka samu 6,000 da wani abu ina jin ko da rabi ne zaka bada ko da 2/3 ne zaka bada abin da yake bai wuce rabin 6,000 ba to amma manoma sai suka tusan lissafin ya tafi musu daidai sai su ce to kawai dauka 10,000 za mu bada 1,000 in suka hakan sun kyautata ni to amma ga wanda bai samu 10,000 ba shi 8,000 sai samu ko 7,000 sai ce ai ba zakka to akwai zakka akai lissafin daga 6,000 ne da wani abu yake farawa mun kididdige lissafin keke da keke aka maka dauka maka auna amma ya shekarun sun din abin nan ne shi yasa ba zan iya tunawa hakikani ba to mu ma talaka an dora mana fitar da zakka to ka fitar da naka ko baka fitar ba kai karamin dan kasuwa karamin manomi ka fitar ko baka fitar ba to idan mutum yana cikin waɗanda ba sa fitar da zakkan dukiya to dabbobin anguwansu ma sun fi su daraja a wurin Allah subhanahu wataala kai lalacewa ta kai lalacewa a ce Allah ya fi kimanta dabbobi sama da yadda yake kimanta ka kenan baka da wata alfarma a wurin Allah akwai wanda Allah ke kunyansu kai baka daga cikin wanda Allah ke kunyansu tunda dabba ma ta fi ka dabba ne sai ta zo ba kunya ba abin nan sai ka kore ta an jima ma ta dawo ka kore ta inda mutum ne zaka dan ji nauyinsa to wallahi al-masalul a'la kenan saboda dabba aka yi to Allah ya fi kimanta dabba saboda mu kaga ba abin da ke kanmu sai mu dawo mu tsoraci Allah mu gane dukiyar nan ta Allah ce Allah ya dora ta a hannayen mu wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi Allah ce ku ne kuka mai akan dukiyar amma asalin dukiya dukiyar Allah ce dukiya ta wace ce dukiya ta Allah ce wallahi mirafus samawati wal ard gabaki ɗaya gaje kafa da sama da kafa gabaki ɗaya na Allah ne duk abin da ke ciki ne Allah ne khalqan wa mulkan wa ajidan halittan Allah ne mallakan Allah ne kuma bayin Allah ne to da haka wannan dukiyar sai Allah ya ce to kai alhaji wani rike miliyan 250 kai wani rike miliyan 500 kai wani rike kaza, kai wani rike buhu kaza na shinkafa, kai wani rike kaza, amma ga abin da nake so kurkadi ba kuna ba bayi na ciki, amma dukiyar nan ta wuce. To akwai butulin da ya wuce a dauko ajiya a baka, dukiyar nan nawa ne, dukiyar nan ta wuce, gayi nan ka ajiya, amma zan turo wani da wani da wani, wani ka dan diba ka bashi, wani ka dan diba ka bashi, wani ka dan diba ka bashi, sauran kuma kai galarin gabanka. Dane shi na asali ya turo ya ce to a ba wani da bawan da wani, gaskiya ku hakuri ba zan samu damun ba ku ba. Ha, ne shi ne ko ce a ba mu, ka shafa mu idan ka toka ka ce ba za ka bayar ba. Akwai butulin da ya wuce wannan? To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ruwan sama ma da ake samu in dai ba a bada zaka, ko kuma ba a bada ita irin salam da Allah ya ce a bada ita, to ruwan sama ma da ake yi saboda dabbobi ne, bai cin haka nan sai Allah ya bar mu tsiyan mu. Idan inda zaka samu amfanin gonan ba a yi ruwan sama ba, in ga kai karan kanka yadda zaka rayu baka ci abinci ba, to ba a yi ruwan sama ballanta naka samu abinci, da haka duniya za mu dawoma cikin yunwa kenan da wahala, daga nan kuma ya sababa mana mutuwan bai daya. Allah ka shiryata da mu. Abu na hudu, manzon Allah ce wala min qudu ahadallahi wa ahada rasulihi illa sallallahu alaihi wa aduwahum min ghairihim. Mutane ba su taba saba alƙawarin Allah ba da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, face sai Allah ya dora maƙiyan su akan su, maƙiyan su sai Allah ya dora su akan su. Fa akhadhu ba'da ma kana fi aydihim, sai sun zo sun kwace sashin abin da make hannun su. Idan al'umma ta saba alƙawarin Allah, wani alƙawari ne Allah ya dauka da mu bil adama, ko manzon Allah ya dauki wannan alƙawarin da mu har a ƙarshen rayuwarsa? Qur'ani ya gaya mana alam a ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratan mustaqim. Alƙawarin tauhidi, Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawarin tauhidi ga dukkan talibai gabaki daya, cewa a kadaita shi da bauta shi kadai, kada a yi shirka da Allah, kada a bauta ma shaidan, kada a bauta ma rundunar shaidan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jaddada wannan alƙawarin, shi kuma ya jaddada mana wani sabon alƙawari shine ni riko da sunna, taraktu taraktu fikum ma inta masakum bihi lan tadillu kitaballahi wa sunnati. Yace na bar muku abin da idan kun yi riko da shi wallahi ba za ku bace ba, na bar muku littafin Allah, na bar muku shari'ata, inji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To yanzu ka duba kankanin abu ma ana shirka a kai, wani ya bude shago sai ya ji yayi shirka da Allah saboda ya samu customers. Wata mata tana neman farin jini wurin miji, wai sai ta yi shirka da Allah saboda ta samu farin jini, maimakon ta gane biyayya da kyautatawa da dada magana shi ne zai gada miki da farin jini a wurin mijinki. To wata sai ta je ta nemi sa'a, wata za a yi mata kishiya sai ta je wurin boka ya bata sa'a, wani na neman wata kujera ta siyasa ko ta sarauta ko ta aikin gwamnati sai ya je an bashi sa'a, wani kawai shago yake nema a kasuwa sai ya je boka ya bashi sa'a, wani na neman daukaka ne akan sa'o'in shi kawai yana son waya zama shine madaukaki a cikin su, wai sai ya je boka ya bashi sa'a. To duk wanda ya shirka da Allah, in dai ya mutu yana shirka da Allah bai tuba, ba shi da rabo a gidan aljanna, ba shi da rabo a gidan aljanna. Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Duk wanda ya shirka da Allah, duk wanda ya shirka da Allah, to Allah ya haramta mishi rahama, ya haramta mishi gafara da aljanna, ba shi da makoma sai wutan jahannama. To menene amfanin shirka da Allah? Ka maida al'amarinka ga Allah mana, abinda Allah ya kaddara zaka samu, zaka samu. Hausa suna cewa wai rabon kwado baya hawa sama, in ma ya hausa ya sako. Manzon Allah cikin hadisi yana cewa inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. mala'ika Jibril ya zo ya ga mini cewa babu wata rai a duniya da za ta mutu sai ta ci iya arzikin da Allah ya ban mata. Manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah, ku kyauta ta hanyar neman abincin ku, ku kyauta ta hanyar neman abinci. Kar ka ce da ƙarfi da yaji da bala'i da tashin hankali sai ka samu matsayi iri kaza ko sai ka samu dukiya iri kaza. Wallahi wannan na daga cikin abin da ke jefa al'umma cikin bala'i da tashin hankali. Da dai shi manzon Allah ya faɗi, sai Allah ya dora makiyanmu akan mu. Da haka in muka yi shirka da Allah, mun warware alƙawarin Allah. In muka zo da bid'o'i, yanzu nan kuna ganin mu ne kawai. Har wadan sunan cikin sunan mu a sunan su anan sunna sak. Kai ustazi, ina kaga wannan sunna sak ba a yi maka jarabawa ba. Kawai kana zaman lafiya, lafiyan ka lau ba ciwo a jikinka shekara biyar, shekara goma. Kazo kana wani kalifin wani kuna yan sunna sak a ina. Baka tashi neman auren wata baka ga za a kasa ka. Baka tashi neman kuɗi ka ga ka rasa ba. Matsalolin rayuwa ba su faɗa maka ba. Idan matsala ta faɗo maka a nan ne ka iya dogewa, ka tabbata akan tafarki. To a nan ne alama ke nuni akan cewa imaninka na gaskiya ne. Amma kana farkon rayuwa yanzu, shekaranka 25, 30, duk ka raina dattawan anguwa, me yasa? Saboda ku ne ran sunna sak. Dattawan anguwa su ba ran sunna sak ba ne, ku ne ran sunna sak. Shekarunka fa duka 25 ne fa, baka faɗa gwagwarmaya ba. Akwai waɗansu bayin Allah wanda na san su a waɗansu shekaru can a baya, wallahi na san lokacin da suka zo suna ta ikirarin. Wallahi wasu akwai da yawa daga cikin malamansu duk munafiƙai ne. Kun san dalili? Wai malaman sun ki yadda a fito a jihadi, wai jihadi da bakin cin tuwo. To da bakin cin tuwo mana jihadi haka ake yin shi. Yanzu in za ka yi jihadi, wani tattali kai in aka jikkata maka mutum 200, wani tattali kai akan yadda za ka ba su treatment, ka kai su a yi musu magani? Kana da abincin da za ka ba wannan sojojin mutum 200? Kana da asibitin da za ka yi su a yi musu magani? Ko ko shi kenan yanzu an jijji musu cewa wani an harbe shi, sai ka ce to ba mai dai tattalin kuɗi ba, sai dai kawai ku mutu kawai shi kenan, ku jira dai kawai mutuwanku. Haɗa kai jihadi a masallaci ɗaya, mun kasa haɗa kai, ana samun takon saka, yamu yamu akan abin da bai takara karya ba, abin da yake babban mutuwa a ciki, babu jikkata a ciki, kawai tashi rana ne koma inuwa. Kana ganin wallahi kafi ƙarfin wani ya gaya maka. To yanzu kana son ne mu je filin yaƙi, inda idan aka ce shiga akwai mutuwa a wurin, shiga akwai jikkata a wurin, amma kana son waje ai kukan kura kawai, kana zaune da ɗaya ɗan tsayin abokanka ko kun je jihadi. To shine suka ce duk malaman nan nasu munafiƙai ne. Ana nan ana nan da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu, duk sai suka yi aure. A da duk suna matafa. To na rantse muku da Allah, gabaki ɗaya ma sun daina magana harkan addini yanzu. Kawai ana ji yanzu ya za a samu abin masarufi ne. A daidai lokacin da yake su waɗannan malaman nasu, kar a raba tukuna, a bari mu ɗan gani, a bari ga Allah tukuna. Su waɗancan malaman nasu daga mai ƴaƴa goma sai mai ƴaƴa 20 a wancan lokacin. Kun gane abin da nake nufi? So da haka kar ka zo kana wani tutiya, kana kaɗifiri, ka bari jarabawa ta zo maka, ga cewa Allah ya baka sabati. To a nan ne za ka yi maka kyakkyawan zato. Amma kawai kana zaune kana ci kana ƙoshi, yunwa ma bai gigita ka ba. Akwai wanda yunwa ya gigita shi tun da ya fita neman kuɗi, ya ma daina maganar addini gabaki ɗaya, kuma da shi ne wandon shi nusu saki. Da su ne ƴan sunna sak, amma yanzu ba maganar sunna ba ne, sun koma sunsuna. Kawai sunsuna ina za a samu abin masarufi? To don haka gaya nan mun ƙirƙiro shirka da Allah a cikin al'ummanmu, ga bid'o'i sun yawa. Kuma ba wanda sai ka ce mishi wai ya bari, don mene za ka hana shi shirka, don mene za ka hana shi bid'a? Kuma ƴan uwana da ta Allah ya ƙara muku albarka, kuma sai kun yi da gaske a wannan babin. Kar ku kaɗifirin da alfarin, ai mu ne muka gabata, mu muka zo da izala. Eh, ku kuka zo da izala, Allah ya saka muku da alkhairi, ga yanzu muna ta amfana. To amma fa duk inda aka gaya muku gaskiya, kuma fa ku ɗauka. in dai gaskiya ce daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka da wani zabi saboda baka da wani gani sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce wa in tatayuhu tahtadi ba dai shine kullu a cikin sallah muke addu'a ba ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici to sai Allah ya ce wa in tatayuhu tahtadi wannan shiriyar da kuke nema in dai kun bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun samu shiriya to daka ko da ku aka goro mai izala ko ba da ku bane ku bi manzon Allah ko ku ne dattawa ko ku ne matasa a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani dattijo sama da sayyidina Abubakar shi ma tafarkin manzon Allah yake bi sayyidina Umar tafarkin manzon Allah yake bi sai da karka zama wato wai irin kai ka riga ka daskare a wuri ɗaya din nan mu muna nan ma ki fi na fihi abada abinda ba mu san shi ba shekara 30 tun zamanin Malam Abubakar gumi yana da wai to ba za a kawo mana shi yanzu ba a addinin musulunci ya girin Malam Abubakar gumi addinin musulunci ya girin Shehu Usman bin Fodiyo addinin musulunci ya girin Ibnu Taymiya ya girin al-Imam Ahmad bin Hanbal ya girin al-Imam Malik addinin musulunci ya girin Abubakar da Umar da Uthman da Ali addinin musulunci saukakke ne daga Allah kuma aikin da manzon Allah ya zoyi a duniya shine isar da wannan sako na addinin musulunci to kai gashi yanzu ya bayyana maka sai a ce ai mu matsalan shine ba haka muka sani a malikiya ba a'a ba ka'idar kenan ba ai wa in tatayuhu al-Imam Malik Allah ke nufi anan wa in tatayuhu manzon Allah ake nufi sallallahu alaihi wasallam shi yasa in an shiga cikin kabari akwai tambayoyi guda uku in ka dan ƙara fadada su za su iya zama hudu amma ba su da nabiya tambayoyin nan kowa ya san su amma sai wanda Allah ya tabbatar da gadigan shi zai iya bada amsa akan su man rabbuka ma dinuka man nabiyuka kun ji wannan tambayoyin guda uku wane ne ubangijinka waye ka rika a matsayin abin bauta za ka yi bayani wani addini ne ka tasa a gaba za ka bauta ma Allah da shi za ka yi bayani to a ciki sai yake tambaya man nabiyuka wane ne annabinka a wata riwaya sai ya kawo wani salon tambaya ma za ta kulu fi hadha rajul a wata riwaya sai ta kara annabi bu'isa ilaikum me zaka ce akan wancan mutumin da aka aiko miki wato a cikin kabari za a buɗe maka kabarin sai a dauko maka wucin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a tambaye ka me zaka ce akan wancan mutumin yanzu Allah yana son kai ta'aliki ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi duk wanda ka faɗa a wannan lokaci in baka faɗi annabi Muhammad baka haisa kai ya fara ka tare in ka ce ah huwa sayyidina Abubakar wallahi mutum ya halaka ya tare sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali sayyidina Muawiya sayyidina Hassan sayyidina Hussein wallahi mutum ya tare ah wannan shine al-Imam Abu Hanifa ai shine al-Imam Malik wallahi mutum ya tare manzan Allah nan dai shi zaka iya bude baki ka faɗi ka ci nasara shine a cikin hadisi a cikin bukhari manzo Allah yake cewa fa ammal mu'min fa yaqulu huwa rasulullah huwa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna wa azabna wa tabana wa saddaqana to idan mutun ya bada wannan amsan sai a ce mishi nam salihan kwanta kai bacci hankalin ka kwance kar kunna na alamu in kunta la tu'minu bihi lalle mun san kai imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma in dai ba wannan amsan ka bada ba to da sauraron nan aka ba so da ka duk al'umman da ta tauye alƙawarin Allah na tauhidi alƙawarin manzon Allah na tsayuwa akan sunna to sai Allah ya dora musu makiyan su akan su manzon Allah ya ce sai sun koma ma abin da ke hannunku duk sun kwakwace kuna tutiyan mu muke da yawa a Najeriya sai su kwace mulkin in ba su kwace muku mulki ba ai mu muke da yawa mu muke da wane ne sai su turo muku shaye-shaye ga matasan naku har matasa amma kashi 60 cikin 100 duk ɗan wuri ne ɗan shaye-shaye ɗan shaye-shaye akwai abin da kake iya kinana da shi sai dai tsara suka sai dai ya ɗauke-ɗauke sai dai ya zage-zage bai san kiran masu kima ba bai girmama wanda bai tausaya ma ƙanana irin waɗannan su ne mazajen gobenku a lalle kafirai sun kwace abin da ke hannunmu sun kwace mana wayau sun kwace mana basira sun kwace mana hangen nesa ina jin fira da gwamna jiya da aka yi ina jin jiyan ne aka yi koko amma mai tani ina da jin firan da ake yi yana bada bayanin cewa a zamanin Buhari ya fito da tallafi da ake so a ba 'yan ƙasa amma kashi 15 cikin 100 ɗin arewa ba su samu ba 15 cikin 100 ɗin arewa ba su samu wannan tallafin ba da aka kashi 85 duk ya tafi zuwa ga kudancin ƙasar nan to kenan ma dukiya ma sun kwace kenan in muka ce arewa da kudu kaka dauka muna ta dan wai kabilanci da kudu da arewa nan bai dame mu ba dan musulmi da bayarbe da bahaushe da bafillaci da ibo in musulmi ne tafiyar sa dai ko da a kudu yake ko da arewa yake ko da a garin isra'ila yake amma batun da muke yi shine idan aka ce arewacin najeriya ana ta din mafi rinjaye musulmi in aka ce kudancin najeriya ana ta din mafi rinjaye kafirai to da aka ce yanzu arzikin Najeriya kashi 85 cikin 100 ya koma kudu kenan ya fada cikin hannun masu kiran mu Allah da to kenan sun kwashi abin da ke hannun mu to ku tsoraci kuma lokacin da za su sake dawowa su kwace mulkin mulkin da kuke tutiya da shi ku tsoraci lokacin da za a sake dawowa kuma a kwashi a lokacin da sun ƙara wayo idan su ya bude wanda ka san mu na mu ba sa gane abubuwa ba sa gane abubuwa akwai darussa da Obasanjo ya bamu da yawa amma mu musulmin arewa ba su gane ba ba su dauki darussan ba Jonathan ya dan yi bakin kokari amma ya nuna mana wayansu darussa amma yan arewa ba su gane ba to in dai muka tafi akan tozarta tauhidi da walakanta bin sunna to sai makiyan mu sun zo sun danne mu sai mun aikan nan kaskanci da walakancin sai kaga makaranta a sabon gari wani lokaci ma a cikin rayiya amma sai a ce maka wai ƴaƴa mata wasu sai da su cire hijabi su dar kabila da gani ai da me na sunan shi dan suket in aka tafi ku ce wallahi mu ne mafi yawa a sabon gari to ku ne mafi yawa ku je makarantu mana ga yana ana tafiya da suket kuma ƴaƴan ku ake dauka a kai ai ba ƴaƴa ne daga can abin nan me na sunan shi illa a me na sunan shi can kudancin abin nan ba ƴaƴan musulmin mu ne ake dauka akai kenan kaskanci ya fada mana abu a garin mu amma an fi mu iko mun saurare da zaman mu hudubar da dan uwa da ta Abdalla da dan kai kwanaki yana batun cewa a cikin jihar Kano akwai local gannan din da yafi karfin ka shiga lokacin da kai da'awa saboda ba musulmi a wurin ko ba su yadda a je a yi musu wa'azi wani musulunta ba a cikin Kano Kano fa jama'a musulmi kun fahimta kenan an kwace muku abin da ke hannunku me ya haifar da haka bid'o'i sun yi yawa da shirka yi yawa to kuma jama'a da mutanen mu za su gane riko da tauhidi da bin sunna to wallahi sirrin cin nasarar duniya ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilas salihati ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا يتبع كان دنيا الآية وتبتا كان لمسألة يلم دهال لمكي تكتابا متدا الله تشي وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات الله يا على قولي قريق وإن تسكي إيمان يسكتو تتأيكي ليستخلفنهم في الأرض Allah ce su ne za mu sanya su su mamaye ban kasa kamar da khalafan ladina min qablihim kamar yadda waɗanda suka zo kafin su suka mamaye ban kasa irin yadda sahabbai suka zo da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu raina kama ka da gayya ba su ci wani abinci sun yi bulbul ba ba su tara dukiya ba in ka ga mutum rigan nan sai ya sai rigan sahabi 10 abinci dan dabino ne sai a dan sha madara amma wannan raina kama ka ga gayyan wallahi sai da suka karya farisa suka karya ruhu suka karya duk wani kafiri a duniya sai da rugamin duniya ta dawo hannunsu wannan ko cikin shekaru kasa da 50 annabi ya yi shekaru 23 sayyidina abubakar ya 2 sayyidina umar ya 10 12 sayyidina uthman ya 10 kafin wannan lokacin zamanin sayyidina umar musulunci har afirka yanzu ya shiga kasashen asia an ci farisa da yaki an ci rum da yaki da haka mulkin duniya yana hannun al'umman musulmi al'umman fa da aka kirkire al'umman da Allah ya fare ta a daji can yankin makka makan ghairu zira'in ko amfani da fitowa a wurin ruwa ba a yin shi katamanni a gurin har yau kuma ba a yin ruwa a wurin wurin da yake dabi can kauyen kayayau amma Allah ya amfani da wannan zaratan mutane sai da maka ta zama ummul qura ita ce uwan duniya gabaki daya yau gwanin tanka shine ka jibinta kanka da maka da menene da tauhidi da riko da sunna to shine Allah ke cewa zai sanya mu mu zama mamaya a ban kasa kamar yadda ya sanya waɗanda suka zo kafin mu suka zama mamaya shine la takhlifanna fil ardi kama takhlifa alladhina min qablihi wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tabala kuma Allah yayin rantsuwa kuma ya kawo da nuni tauhid wallahi tabbas sai Allah ya sanya addinin da suke so din na addinin da suke sha'awa shi zai zama ya mamaye duran kasa da baki daya wanda Allah shi ya dirshi sannan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan Allah ya ce wallahi sai mun musanya musu halin da suke ciki na tsaro sai mun samun musu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala da nutsuwa wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim bayan tsoron da suka fada amnan za a samu aminci amma akwai sharadi ko babu sai Allah ya ce ga sharadin guda ɗaya ne ya'budunani la yushrikuna bi shay'in sabauta ne kake shirka da ni kene idan kaga al'umma musulmi sun fada cikin kaskanci da walakanci addinin musulunci ya zama sai dai tsakure suke masa sunnan manzon Allah ta zama sai dai tsakure suke masa to an yi shirka kuma an yi bid'a kana iya ganin mutum a masallaci ga yinin kullun asandare a masallaci yana nafila asandare yana karatun alqur'ani da shi ake karatuttuka amma harkan zamantakewa musamman na auratayya ya hada karfi sai ka ji na ce maka mu da al'ada mu ba ma kaza mu al'ada mu sai an yi kaza kaji kai da ake so ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta kaza ya shar'anta kaza shi za a yi kai da ake so ka faɗi wannan kana ta da mu al'adar mu muna yin kaza a al'adar mu ba ma yin kaza da haka aka ce maka to manzon Allah ya ce kaza a mu al'adar ba haka muke yi ba matsala ta faru an yi watsi da sunna to shine abu na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ma lam tahkum a'immatun bi kitabillahi wa yatakhayyaru fi ma anzalallahu illa ja'ala Allahu ba'sahum bainakum yace matakar al'umma ta koma ba ta hukunci da littafin Allah kuma ba sa zaban ai musu hukunci da littafin Allah sai dai kawai da abin da yanzu mutum yake ganin kawai in na bi wannan zan cin nasara to idan mutane suka yi watsi da littafin Allah ba sa aiki shi kana mu kai da nisa jama'a kakka tsammana aka ce hukunci da littafin Allah wai kada ta din sai an je kotu ustazu da kai da matanka babu littafin Allah tsakankanin ku cikin suratul baqara ayoyi nawa ne Allah ya magana akan aure da dokokin aure da hukunce-hukuncen aure misali ayoyi nawa Allah ya baza yi bayani akan aure suratul nur suratul ahzab suratul talaq suratul kaza surori mabambanta cikin alqur'ani duk Allah ya bayani akan aure da hukunce-hukuncen sa har da maganar saki duk an yi to kai wannan littafin na Allah da shari'ar Annabi shike juyowa gidan aurenka kai da matarka ko kuma ke da mijinki ko kosan rai to kana nan kana tutuwa kai ne mai gida kai ne mai ne kai ne tarka shi kai ne in kai tare dole kowa shiga taitayin sa wallahi ba irin rayuwar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kike ko kuma ke kina nan ke dai ya za a yi dai in kika ce mishi fari ne yace fat baki yace wani ja ki uje cewar ki haka ke son mijinki ya zama to ina littafin Allah a cikin ina shirin annabi kaga matsala ta faru kenan babu makwabtaka a cikin mu sai kaga wani makwabci kawai sai fito da rayuwar bayin gidan shi ta kofar gidan makwabcin shi da haka in matsala ta fito daga gidan shi ta fada gidan kowa ma bai dane shi ba kuma irin wannan kazantan da ake fitowa shi bai gurbata iska wanda suka karanci abin nan sun san irin wannan taro yanzu fitsari ka zo nan kai ta fitsari wallahi ana nan sai ka gurin ji ya zaizaye akwai wata guba a ciki to wani yana nan fitsarin gidan shi tarariya ne mutane kullun sai sun tattaka idan mace ta zauce da ita da dan ta taka idan wani ya zauce ya taka in mai mota zai fantsala mu wasu ba abin da kuma ya dame shi tunda dai cuta ta fito daga gidan shi ta samu uban kowa ya gurbata mana iska ya sabbaba mana cututtuka malaria typhoid da sunan kun jana ne malaria ta fara Abuja ku dan yi wannan binciken ku ji ana wani malaria da ta fara Abuja inda suke kowa kawai masu hali ne suna zaune ko cikin aminci da abin nan amma kai najasan gidanka ya fito ya bata ruwan rijiyar dake anguwan ku za ka dole ai falara yayin nan kowanne a cikin manin daga malaria sai typhoid amma su cin waɗanda suke tafiya akan tsari babu malaria babu typhoid babu falara to kaga akwai zamantakewa na addini makwabtaka na addini dan uwanta da wa da kani da ƴaƴan wa da ƴaƴan kani duk akwai tsare-tsare na addini to an gabatar da littafin Allah da shari'ar Annabi ko ku an yi watsi da su sai kana nan kana tsammanin wai sai an je kotu wace maganar kotu galibin mun nan ba mu taba zuwa kotu ba amma to kai hukunci da littafin Allah a zamantakewanka da iyalanka da ƴaƴanka da matanka da makwabtanka malami da dalibansa dalibai da malamansu talakawa da masu kuɗi da talakawa to manzon Allah ya ce duk al'umman da take yin hukunci da littafin Allah take zaben makanta abin da Allah ya saukar to sai Allah ya sanya damuji tsakankanin mu hasunallahu wa ni'mal wakil da shi kullum muna sallah amma ba mu da aminci cewa duk masoyin juna muke kullum muna iya dawa masallaci amma akwai yiwuwan Alhaji Garba da Alhaji Mudi kila ana nan na ciki ne kawai kuma manzo Allah ce in kuka daidaita san ku Allah zai haɗa kankanin ku to mu ga shi matsala na faruwa yanzu yau galibi zamantakewan gidajen mu matsala sai kaga da ɗan ɗaki kaza da ɗan ɗaki kaza wani lokaci ma ɗan ɗaki ɗaya damage ake samu to me ya haifar da haka mun kan gare mu wannan dokar na Allah ne sai Allah ya jefa damage tsakankanin mu duk abin da ka san yana hutar da zuciya sai ka gamu yana azabtar da mu a mafi yawan lokaci ko kuma ce ma a gabaki ɗaya rayuwa ana samun ƴaƴa ne din su kwantar da hankali qurrata ayni ai ƴaƴa ɗaya bai abin nan sanyin idanu ne ga iyaye amma yanzu kowane ɗaya ne sanyin ido ga iyayensa akwai ƴaƴan da suke tashin hankali na jabala'i da iyayensu me ya haifar da haka Allah ya jefa ba'asuhum bainahu da haka in dai ƴaƴa ba su zama sanyin idanu ga iyayensu to matsala ta faru in mata ba ta zama sanyin ido ga miji ba matsala ta faru in miji bai zama sanyin ido ga mata ba matsala ta faru idan dan uwa bai zama sanyin ido ga dan uwan shi ba wanda a zamanin jahiliya ba lokacin ba addinin musulunci saboda dan uwa kawai mutum sai a yaƙi shekara goma kawai saboda dan gidanmu kawai dan gidanmu ne ni ina goyon bayan shi sai a yaƙi shekara goma to mu yanzu dan gidan naku ma wai ka ji kana kaunan shi sai dai kawai na baka waɗansu ba sa magana waɗansu ba sa ga maciji to haka nan a makwabtaka haka nan da mu da shugabanninmu muna ta Allah ya isa su kuma suna cewa mutanen banza ba sa godiya wai amma na har yanzu ban gode ba mu kuma muna cewa Allah ya isa sai Allah ya mana hisabi ba a sun bainahu idan ka dauko musulmi ka je cikin yan siyasan mu kuma sai ka ga da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC sai ka ga in ana lissafo maka dan jam'iyyar PDP na lissafo maka zanuban dan APC sai ka dauka Fir'auna ya fi dan APC din nan daraja haka nan shi ma dan wancan APC din yana zayyano maka zunuban dan PDP sai ka dauka Hamana ya fi daraja fiye da dan abin nan akwai waɗansu jihohi da suka yi ƙaurin suna wurin fitina dauka a Kano har jihadi an taɓa yi tsakankanin ƴan goyon bayan wani da ƴan goyon bayan wani jihadi ba da shi ne a fito da makami ba da takobi da mashi da kidiya Allahu akbar to har wannan an yi da ƴan goyon bayan wani da ƴan goyon bayan wani amma fa na siyasa ba na Allah ba jihadin kafirci ko kuma ce jihadin demokradiyya to haka nan ka ji irin su zan fara haka za ka ji kazantan ba daɗi ka je ka tsana haka zaka rika jin kazantan ba jaki to har noma anan Kaduna da dai dan sauki bai kai wadancan ba wai ga musulmi masallacin juma'a su daya wani lokaci ma malamin su daya amma in ka je da suke ma wankan junan su wankan tsanki suna daya ba albarka ga baki daya kai har akwai wanda zai zo shi malamin ma zai tsasa ba shegen malamin wai da wai malamin ma ya bar shege a yau don Allah in ka rasa malami wane ne zai shiratar da kai sai dai shedan kenan to kaga ba asuhun bainahu mun kaurace ma littafin Allah mun kyaukunci da shi dan haka Allah subhanahu wataala ya jefa sabani da yawa cikin kalmomi wannan shine wannan hadisi wanda al-Imam Ibn Majah da al-Imam Hakim suka rawaito kuma ina ga me yawa kila cikin abubuwan da muka dan karanto kila an ji halin da muke ciki da wadansu daga cikin magungunan halin da muke ciki abin da muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.